بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسنا دريدا قوم شاشدا أتكين رياض الصالحين أيو 30 جوات جماد الأولى وندي جراد بودة تريهو تدا 20 تقص وندي داتشي دا شاشدا جوات شدا dubu biyu da bakwai alamaka kukin sarki ya bude mana koko kun fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta babu fadli safi al-awwal wal amri bi itmami as-sufuf al-awwal wa taswiyatiha wa tarafi fiha wannan babi yana magana akan falalar sahun farko a masallaci wal amri bi itmami as-sufuf al-awwal da umarnin a cika safuffa na farko wato na daya sannan na biyu sannan na uku al-awwal jam'u awwal wa tatwiyatiha da kuma umarni da amiqad da su amiqad da sau wato ma'anar miqad da sau kar wani kirjin sa yayo gaba da kirjin wani ko kafar sa tai gaba kafar wani tai baya ya zaman to miqaqqi kamar gini wa tarafi fiha da kuma damfarewar juna a cikin sau wato a hade da juna shine ilzaqu al-mankib bil-mankib wal-qadam bil-qadam wato a sada kafada da kafada da kuma kafa da kafa ya zaman to ba a bar al-furujat ba inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus bika min ar-rasmi al-bunyanul marsus gini wanda yake mai dan farewa da juna wanda bulullukan sa tubalan sa suka hade ba za ka samu wani wato faka tsakanin wannan tubalin da wannan tubalin ba to wannan duk abubuwan nan dukkan al'amuran nan guda hudu da Imam Nawawi ya ambata su hadisan nan da za su zo a wannan babin za su karantar da mu hadisi na 1089 an Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف رواه مسلم وانا حديث ان رويته شي daga Jabir ibn Samura ibn Jundub رضي الله عنه daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo makka suka zaman to kuna fa din wanda suka zo suka zaman to khulafa na bani Zuhra yana daga cikin sahabban da yana daga cikin samarin sahabbai yana daga cikin wanda yazo yana kokarin zuwa yakin Uhud aka ce shi ma yana daga cikin kanana da shi da Abdullah ibn Umar da Bara ibn Azib da Jabir ibn Abdullah dukkan saboda karancin shekaru basu balaga ba aka mai da su to shi amma dukkan sun halarci Ghazwatul Khandaq shine yakin su na farko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin samari dan haka yana tuna daga cikin kissar sa yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin sallar asuba sai yara suka fuskance shi suna gaishe shi sai yana shafa kumatun kowanne ɗaya daga cikin su wani ya shafa kumatu ɗaya wani ya shafa masa kumatu biyu yace to ni ɗayan ya shafa yace har yanzu wannan ɗayan da yace naji sanyin hannunsa naji hannunsa kamar an fito da shi daga cikin wato wakiyar mai turare ne saboda kanshin hannun yace har yanzu ina jin bambanci tsakanin wannan kuncin da ya shafa bisa ɗaya kuncin da ya shafa yana daga cikin wanda suka ruwaito yana daga cikin wanda suka ruwaito su hadisai ba masu yawa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a Kufa kuma a can ya mutu a shekara 70 da ɗan kai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa gare mu yace ala tasuffuna kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha ala wannan abin da ake cewa harfu tanbih wato ku tara hankalinku kuji ba za ku yi sau a cikin sallah ba kamar yadda mala'iku suke yin sau a wajen ubangijinsu fa kulna ya rasulullah wa kayfa tasuffu almala'ikatu inda rabbiha muka ce ya manzon Allah ya mala'iku suke sau a wajen ubangijinsu qala yusimmuna as-sufufa al-awwal wa yatarasuna fi as-saff yace suna cika sahu na farko, sahu na farko, sannan wanda ke bin sa, sannan kuma suna danfare ma juna a cikin sahu, ba sa wato zaman tuwa wannan na can wannan na can, suna hadewa da juna a cikin sahu. Wato wannan shine sifa biyu na sifar sahun mala'iku, sifa biyu na sifar sahun mala'iku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu. Wato za su fara sahun farko, ba za su yi wani sahun ba sai sahun farko ya cika, sannan su sahu na biyu, ba za su fara tsayawa a sahu na uku ba sai sahu na biyu ya cika. Na biyu in suka tashi yin sahun suna haɗewa da juna, ba za su nisanta da juna ba, wannan na can wannan na can, suna haɗewa da juna su cure waje guda a cikin sahu yayin da suke tsayawa a wajen ibadarsu. Mun san mala'iku da ma Allah ya ambata wa inna la nahnu safun, mu ne masu sunaima kansu kirari, Allah ya ne musu kirari, yana cewa mala'iku su ne ma kansu kirari, mu ne masu sahu wajen sallah, wajen tsayawa ga ubangiji, gaban ubangiji. To wannan sifa ce da Allah yake so, shi yasa ya yabe ta ga mala'iku a cikin Alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo da cikakken addini da yake zai bayyana mana abinda Allah yake so, yace to mu ma mu koyi da su ni sahu irin na mala'iku. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi, hadisi na 1090. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yattahimu alayhi lasahamu. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisi Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr, wanda tarjuma ta riga ta gabata ba so dai ba so biyu ba, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu an-nas ma fi an-nida', da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah, was-saff al-awwal, da sahun farko, nan ba a ambaci abin da ke cikin nasu ba, abin da ke cikin su ne. To amma wata riwayar ta bayyana min al-khairi wal baraka, abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko na al-khairi da al-barka. Al-khairi shine kishiyar sharri, duk wani abu wanda yake zai ba mu mutum abin da yake so, ya ba shi farin ciki, ya ba shi kari. Albaraka kuma shine kasratul khair, kari wato alkhairi ne yawa, saboda ka albarka shi ma alkhairi ne, amma in ya zama to mai yawa. To Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah, da kuma as-saffal awwal, sahu na farko na daga alkhairi da albarka. Kuma lam yajidu illa an yastahimu alayhi, sannan ba su samu hanyar samun wannan abu, wa'annan abubuwa guda biyu ba, illa an yastahimu alayhi, har sai idan sun yi ƙuri'a a kansa. Alayhi, wannan abdamir din ga me yake komawa, ga safful awwal ko kuwa ga dusu biyu? Ga dusu biyu, domin maganar abdamir yana koma ya zuwa ga aqrabi mazkur, amma aqrabi mazkur din zai iya zamantowa fil lafzi, zai iya zamantowa fil ma'na. Yanzu kamar yadda Allah madaukakin sarki kita wa man yaf'al dhalika yalqa asama, wa man yaf'al dhalika yalqa asama, abuwa na Allah ya fada, alladhi walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun, abuwa guda uku, wa man yaf'al dhalika yalqa asama, wanda ya aikata wannan in zai hadu da azaba. To wanda ya aikata wannan mai gane yake komawa ga zina kawai ko ka duk guda uku? To haka da wannan abinda malamai suka rinjayar kenan, duk guda biyun ake ambato, wato ya zamanto ba su da hanyar da za su mutane inda suna sanin falalar da ke cikin kiran sallah, da kuma tsayawa, da kuma samun tsayuwa a sahun farko na sallah, sannan ba yadda za a yi samu wannan falalar sai idan sun zo sun yi ƙuri'a, sannan za su samu lastahamu, da sai su ce a yi ƙuri'a. Wato ma'ana in aka zo kiran sallah, wannan yana so yi, wannan yana so yi, kuma gashi duk sun daidaita a wajen sifa, dukkaninsu suna da kyakkyawan, suna da kyakkyawan murya, wanda yana daga cikin sifar mai kiran sallah, ya zamanto mai kyakkyawan murya, katuwan murya wanda zai jiyar da mutane, dukkaninsu su fito da wannan. To ba yadda za a yi azabu wanda zai yi sai a ce sai a yi ƙuri'a, to sai su ce mun yadda a yi ƙuri'a ta, inda sun san alkhairin da ke cikin kiran sallah. Kuma wannan kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law aliman nas, da mutane sun san alkhairi, ba sai yace da mutane sun dawwama a cikin sani, suna sanin abin da ke ciki, wato ilimin ya zamanto baya kubuta daga zuciyarsu, wato ba kawai an sani ba, a'a an sani kuma ba a manta ba, ana halarto da sani. Inda shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo magana da fi'il fi'il mudari, wato ne zamanto bayan sanin kuma babu rafkanuwa, ba a manta da sanin ba. Inda mutum zai zamanto a cikin wato wannan sanin da zikiri na ambaton sanin da yayi na akan falalar da ke cikin kiran sallah da kuma tsayawa a sahun farko, da sai ya ji shi koma da ƙuri'a ce za a yi, a yi ƙuri'a don a yi kiran sallah, don ya samu ya kiran sallah. Daga nan waɗansu malamai suka ɗauka akan cewar ba a kiran sallah sau biyu a cikin masallaci ɗaya, sai dai sallar asuba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata cewa akwai ana yin kiran sallah guda biyu, kuma ya sanya lagane guda biyu suke Bilal da Abdullahi ibn Umm Maktum, da Abdullahi ibn Umm Maktum. Domin idan da kamar a ce ana kiran sallah sau biyu, to ai shikenan babu ƙuri'a, da ke kowa ya zo ya sai. Kowa ya zo ya sai, tunda dai kowa falala yake nema. To amma saboda kiran sallar ɗaya ne, ɗaya za a yi, kuma ga masu son suna da yawa, to ya za a raba rigima sai a yi ƙuri'a. Dama haka shari'a take, duk wani abu wanda yake zai zo, wanda yake za a yi, don a raba gardama sai a yi ƙuri'a. Kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi tafiya, yana so ya tafi da ɗaya daga cikin matansa, da ba za a tafi ita a yi ƙuri'a, wadda ƙuri'a ta fito sai a tafi da ita, wadda ba ta taho ba zaman gida. To haka wannan ka'ida ce ta shari'a. To haka dalika a nan wajen, to daga nan ne sai daga nan ne malamai suka ɗauki akan cewar makruh ba mashru'i bane, ba sunna bane a maimaita kiran sallah sama da ɗaya a cikin masallaci guda, in ba sallah asuba ba, da kuma sallar asuba wanda ya zo daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma sallar juma'a wanda sayyidina Uthman ya sunnata kiran sallan farko, wanda shi kuma sayyidina Uthman yana da cikin al-khulafa'ur rashidun, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne koyi da sunnar su. Sannan na biyu as-saffu al-awwal, wato tsawon farko, da mutane sun san abin da ke cikin sa, ya zamanto cewar sun suka shigo masallacin kowa rubuzi yake tsaya a tsawon farko, an cika wannan na cewa ni zan shiga, sai a ce to me zai raba gardama, duk wanda ƙuri'a ka ta fito tun zai duk kun zo lokaci ɗaya, to wanda ƙuri'a ka ta fito shi zai tsaya a tsawon farko. Sai mutane suke sun yarda a yi haka saboda abin da ke cikinsa na alkhairi. Shi yasa aka samu daga cikinta da yawa waɗanda suke fassara qaulullahi ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna, abinda ake nufi da rige-rige zuwa ga gafara daga ubangijinku da aljanna, da Allah ya umarni da shi a wannan ayar. Suka ce abinda ake nufi at-takbiratul ula was-safful awwal, mutum ya samu kabbara farko a cikin sallah, kuma ya samu sahun farko. Wato haka ake son musulmi mu kasance, mu zamanto ana ganin mu na farko a wajen aikin alkhairi, ya zamanto kan cewa mutum ya zamanto cewa masallatan mu ana rayar da su saboda abinda ke cikin su na alkhairi. Yanzu dai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya san abinda bamu sani ba, ga abinda yake faɗa, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu yana cewa da kun san abinda na sani, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira, da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa. To shi ya san wannan falalar, shi ya sa kuma yake takwaɗaitar da mu kan mu yi gaggawa don mu zo mu samu wannan falala, wannan garaɓasa ta yin sallah a tsawon farko. Wa anhu, har wa yau daga Abu Huraira, wato hadisi na 1091 kenan, قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي خير صفوف الرجال أولها متي الخير سوم مذا شين نفرقون وشرها آخرها نكر شنسكم شين متي شر وخير صفوف النساء آخرها متي شر سوم مات شين نكر متي الخير سوم مات شين نفرقون وشرها أولها ما في شر سوء ماشي من فرقه خير صفوف الرجال وسون يفقوا أن الخير إذا متن يزو صلى أكين سون ماذا تسوين فرقه دوما الخير عندك يشكي شين متن زي زمان شوين عدد إنا قصد الإمام كما هكا أكي سو أنا سن قصد شيد الإمام إنما زعل الله صلى الله عليه وسلم ليليني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ما أبوتا هنكلي manya masu cikakken hankali ya zamanto su ne suke kusata da ni a cikin sallah. Malamai sun faɗi fa'idoji da dama banda wannan na zamantowa a sahun farko, daga ciki akwai jin karatun liman, da kuma idan karatu ya rikice masa a yi masa fatihi, a buɗe masa da cikin karatunsa. Daga ciki akwai idan zai istikhlafi ya zama tokan cewa kai ne wanda za ka yi liman zai maka istikhlafi daga cikin jin amin dan idan kana nesa ba lalle ya zama tokan cewa muryar ka ji lokacin liman yace amin ba saboda ka wadan a riga ka fadan amin din baka fada daidai da sama raiku ba kaga wannan ba karamar hasara bace to duk wannan sa daga cikin alkhairin da ke cikin sauran farko na karshe kuma su ne wanda suka fi sharri domin wanda na karshe yayi nisa da liman yayi nisa da jin karatunsa yayi nisa da samun fa'idodin da ke cikin sauran farko sannan kuma gashi yayi kusa da sauran mata yayi kusa da sauran mata wanda yake wannan zai iya bijirar da shi ga fitina shedan ya zo cikin sauki ya samu abinan ya sa masa abinda zai sa shi ya waiwaye ko in an yi ruku'u ya leka tsakanin kafafunsa don ya hango wata shedan zai iya masa wannan in ko yana tawon farko duk babu wannan sannan kuma ya yi abinda ya zamanto cikin abinan yan baya ya zamanto cikin yan baya ko mutum ya zamanto cikin yan baya wajen aikin alkhairi wato babban sharri ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su kushe ba suna zaman zuwa cikin yan baya sai har Allah ya maida su cikin yan baya din wanda za su zaman to sun yi ta'khiri a cikin wutar jahannam mata kuma sauran su da yafi alkhairi shine sauran karshe saboda in suna cikin sauran karshe suna nisa da kusantar maza dan kar su ma su fitinu da kallon maza na shi dan haka na karshe shi yafi alkhairi na farko kuma shine yafi sharri gare su dan haka an fi so su tsaya a can kuryar masallaci can karshe kar su zaman tu su ne na gaba gaba wannan idan mata sun yi sallah tare da maza kenan amma idan sun yi sallah su kadai fa ko kuma limamin su a abinan ko kuma ya idan sun yi sallah su kadai fa mata kawai su kaidar sai su koma kaidar maza sai su ma khairu sufufiha su zaman tu awwaluha wa sharruha akhiruha haka Imam Nawawi yace wannan in sun yi sallah tare da maza ne ko kuma limamin su ya zamanto namiji limamin su in ya zamanto namiji shi ma an fito tsaya daga baya baya ba a san wanda za su zamanto su ne abinan a da gaba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin hadisi na 1092 an abi sa'id ibn al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi ashabihi ta'akhkhura فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم دغ ابو سعيد الخدري ابو سعيد الخدري شي ما انا دغ cikin samarin sahabbai sa'id ibn malik ibn sinan ya dag cikin fuqaha'ul madina ya tar ilimi ne yawa ya dag cikin faqihai shine wanda lokacin da abu musa al-ash'ari yaje ya ma sayyidina umar isti'dani sau uku da bai bashi izini ba ya tafi sayyidina Umar ya biyo shi yace me yasa da ne da kai izini sau uku kai tafiyarka yace saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka nemi izini sau uku ba baka izini ba to ka tafi yace to sai ka kawo min da shaida ko kuma na sanya misali akan ka sai ya tafi a tsorace wajen majalisar ansar inda ansar suke zaune a ciki yace kun ji abin da ya sani sai suka ce to la yaqumu ma'ana la yaqumu ma'aka illa asgaruna ba wanda zai tashi tare ba wanda zai je ya shege maka shaida sai wanda yake shine yaro a cikin mu sai aka tafi Abu Sa'id al-Khudri saurayi ne shi ma yana daga cikin wanda farkon yakin sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ghazwat al-Khandaq sunan Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Sa'ad ibn Malik ibn kuma yana daga cikin al-Muqtari masu wanda suka rawaito hadisi da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi 1170 kamar yadda yake a cikin Musnadin Baqi ibn Makhlad wanda dama da shi ne ake gane sahabbai masu yawan riwaya daga wanda ba su riwaya mai yawa ba riwayar su a cikin Musnadin Baqi ibn Makhlad ya rasu a shekara 74 bayan hijira a Madina saboda kana daga cikin sahabban da suka rayu a Madina kuma yana daga cikin fuqaha ussahaba a Madina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabban sa suna jinkiri wato wajen sauran sallah fa qala lahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu taqaddamu ku gabato ku kusanto da ni fa atammu bi ku yi koyi da ni a cikin wato ku yi koyi da ni yadda za ku rinka gani na duk abin da nayi ku yi domin na bayan ku su ma su koyi da ku wal ya atamma bikum man ba'dakum wanda suke bayan ku su kuma su koyi da ku la yazalu qaumun yata'akharu mutane ba za su gushe wasu mutane ba za su gushe ba suna yin jinkiri hatta yu'akhirahumullah, har sai Allah ya jinkirtar da su. Yayin da ake aikin alkhairi, ka zamanto kana cikin na farko. Yayin da za a zo a tsaida sallah, ka zamanto kai ne a sahun farko. Yayin da za a zo wajen karatu, ka zamanto kai ne a gaba. Yayin da za a ci da aka ce a zo a bada taimako fi sabilillah, ka zamanto kai ne a gaba. Saboda wannan fa'idar da ke ciki, Allah ne kadai ya santa. Wani lokaci dan sai ka ga wani aiki na alkhairi inda kai gaggawa ka zo kai ka zamanto a cikin na farko. Wani mutum daga wannan ya rika koyi da kai a cikin wannan aikin alkhairi, duk ran da yayi wannan Allah sai ya baka ladan sa. In ko kana jinkiri to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kan cewar wannan wasila ce, tsani ne da zai kai kai zuwa ga Allah ya jinkirtar da kai. Ya zama to yayin da za a tafi a yi da'ar sai a neme ka a rasa. Kana yi amma kuma ba ka karkashi wajen yin ta, ba ka zamantowa cikin 'yan gaba-gaba, to wannan zai sa Allah maɗaukakin sarki wata ran ma sai ya hana kan yin ta gabaki ɗaya. Shi ne ma'ana hatta yu'akhirahumullah. A wata riwayar an ce hatta yu'akhirahumullah fi nari jahannam, amma ba ta zo a cikin sahih Muslim ba. Abinda ake amma hatta yu'akhirahumullah a cikin sahih Muslim da ta zo haka amci jinkirtawar Allah maɗaukakin sarki. Wanda ƙarshen ta ɗin zai iya kai mutum ya zuwa ga wutar jahannama, domin idan Allah ya jinkirtar da mutum gabar aikata ayyukan alkhairi sai ya zamanto kan cewar inda Allah yake so ya gan shi bai same shi ba, wannan sai ya iya sanya shi ya zamanto cikin halakarku. Hadisi na 1093. An Abi Mas'ud radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manakibana fi salah ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم رواه مسلم. دقى أبو مسعود البدري أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري صحاب باياك البدري يجي با أما يجي يا زونا أكثر بدر إني شفائك كي مساء البدري. Amma farkon yakinsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uhud ne, tare da cewa yayi bai'atul aqaba amma bai samu zuwa halatta yakin ba, bai samu halatta yakin Badr ba. Na'am, ani a wajen Abu Mas'ud ne, hadithin na Abu Mas'ud ne, ba na Ibnu Mas'ud bane. Abu Mas'ud ne, ba Ibnu Mas'ud bane. أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو ابن عمرو البدري الأنصاري يا دغا شي ما يزونا أكوفة يا رايو أكوفة تارد سيدنا علي لوكتي دا سيدنا علي يتي ياكي وسستين تارد متانا شام شي يوزي تا يزمن تو شيني قبنا أكوفة أباين سا يكي تيوا بورن سا يزمن تو بأياكي با duk yake yana tare da Sayyidina Ali, amma ba burin sa shine a yaki Sayyidina Ali ya ci nasara ba, yace burin sa shine a yi sulhu, saboda Allah, saboda yaki ne na fitina, dan haka yake fata Allah ya kawar da fitina. Ya rayu ya bar duniya bayan Sayyidina Ali da kadan. Yace qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shafa kafadun mu a cikin sallah, wato an tsaya a sahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusau yana shafa kafadar mutane ya tabbatar cewa ba wanda kafadar ta kaiwo gaba, ba kuma wanda kafadar ta koma baya, ya daidaita su a cikin sahu. A hadithin Bara ibn Azib yake cewa haka yake kutsa sau, yake tafiya sau bayan sau, yata khallalu sufu ya rinka bin sau tsakanin sau, yana daidaita sahabbai, yana daidaita musulmi a cikin masallata a wajen a cikin sau. Wa yaqul, yana cewa istawu, ku daidaita wato ma'ana ai wato kar wani ya gaba wani ya baya, shine daidaitawa. ولا تختلفوا كذا كسابا فتختلف قلوبكم في لغه كسابا معنى اي اهويتها وارادتها وتسرن كسيه سابا سي زمانتو wannan shine sanadiyar sabanin zuci sabani wannan shine ainihin sabanin zuci shine sabanin da ba za ka taba hada mutane akan ba, shi yasa Allah madaukakin sarki yema ya goranta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa abinda ba wanda ya ce wa allafa baina qulubi la anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakin allah allafa bainahum allah ya hada zukatan da ka da za ka kashi abinda ke cikin kasa baki daya na dinari dan ka hada zukatan ba za ka hada zukatan ba amma allah shi sai ya hada zukatan to haduwar zukata abu ne wanda yake zuwa daga allah to dai daga cikin sabubban da yake sanya zukata ba za su rarrabu ba su hadu shine a daidaita sau kada ai sabani a cikin sau wani ya gaba wani ya baya yanzu idan kaga yanda sauwan mu yake ka shiga cikin masallatan mu musamman masallatan da ba a kula da sunna ba kaga waɗansu sun abinda waɗansu sun yi yar kutular su a can waɗansu a can wani a inda yake zaune yake wurdin sa ko inda yake zaune yake abinda yake hirar sa a cikin masallacin an ta da kama anan zai tsaya ba zai taka yaje shiga cikin sabu ba sai dai wani ya zo ya same shi anan saboda haka kana ganin mutane a wuza'an jama'a jama'a daban-daban ina tafsiri suku tunda babu ka ina yanzu ina hadin kai a cikin nan kaga an samu sabani to tunda ko aka samu wannan sabani wajen tsaye da sabu dole zukata ma su saba da gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tahtalifu fa tahtalifu qulubukum kada ku saba idan kun saba tahtalifu qulubukum wannan fa din sababiyya ce wanda take zuwa bayan abin wanda take zuwa bayan amru ko nahi bayan umarni ko hani ko istifaq sai zama to abin da ke bayan ta sai zama to sababi ne na abin da ke gabanta dan haka ana kaddara sharadi la tahtalifu kada ku saba fa tahtalifu qulubukum sai zukatan ku saba ma'ana idan kuka saba to zukatan ku za su saba idan kuka saba a cikin sauran sallah to zukatan ku za su saba ya zama to wannan yayi gabas wannan yayi arewa a cikin abin da yake so ai ta rigima akan abu dan kankani idan aka zo aka ce in aka zo aka ce za a gina masallaci anan ai ta rigima wannan yake ba anan za a gina ba a can za a gina ai ta rigima a rasa wannan sai har ya zama to sanadiyar jama'a ta dare dan kankanin abu to ba wani abu yake kawo wannan ba illa wannan sabanin na zuci wanda yake kuma daga cikin sabubban su gashi ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أولو الأحلام ما أبو تاهنكني والنهى دتناني الأحلام جمع حلم جمع حليم جمع حلم أولو الأحلام وتما أبو تاهنكني كوكما أبند أكي نفيد الأحلام جمع abinda ake nufi da al-ahlam jam'u hulum ya zamanto wato balagabbu dukkan wa'annan ma'anonin sahihai ne shi yasa ne malamai suka ce inda ya halatta za wanda za a iya cirewa janyewa daga cikin sau shine yaro in yana sau daidai da bayan liman za a iya in mutum ya zo zai iya cire shi daga cikin sau kamar yadda Ubay ibn Ka'ab ya yi da Qais ibn Abbas yaro ne ya zo ya gan shi a sauran farko sai ya ja shi kai kuma baya ya zo ya tsaya a nan wajen duk da yake shi ne farko to saboda wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulul ahlam masu hankali walladina lam yablughu al-hulum minkum wanda ba su kai balaga ba saboda haka a wannan fassarar ne abinda ake nufi da ulul ahlam balagabu ba yara ba wannuha annuha hankali jam'u nuhya shine al-aql abinda yasa aka ce ma hankali an-nuhya saboda yana hana mutum abin da bai dace ba annuhya wato mai hanawa kaga wannan yana daga cikin wato hikimar larabawa in suka tashi sanya abu sanya ma abu suna sai sanya ma abu da sunan da ya dace da shi da ma'anar da dace da shi suka kira hankali aql saboda wato da baibayi da yana yin mutum da baibayi da yin abin da bai dace ba suka kira shi hijir garu dan yana tsare shi daga yin abin da bai dace ba kuma suka kira shi nuhya dan yana hana mutum yin abin da bai dace ba to ma'anar ulul ahlam wal nuha kenan wato masu hankali masu kuma wato cikakkun shekaru manzon Allah yake su zamanto su ne masu kusata ta a cikin sallah to haka ake so ya zamanto bayan liman wanda suke bayan sa ma'abuta hankali da ma'abuta ilimi sai kuma ta kasance a bayan liman shi yasa a cikin wani asar mursal ne a cikin wani asar mursal ne ba a rawaito shi da isnadi ingantacce ba an ce Abubakar da Umar galiban a cikin sallah suna daidai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunhum sannan bayan su waɗanda suke bin su wato waɗanda suke bin su a shekaru da waɗanda suke bin su a hankali thumma alladhina yalunhum sannan waɗanda suke bayan su haka ya kamata ya zama tucewar wato a kaddamar da ma'abuta hankali da ilimi ya zama su ne a sahun farko musamman wanda za su zama to daura da liman rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 1094 wa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم من زمان الله صلى الله عليه وسلم بابنسا يا رسول سنين أتلتن كني يا رسول لو كنت أنم صلى الله عليه وسلم يزو مدينة شكرا صبوما mutanen Madina kowa yana zuwa ya kai gaisuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwansa da wato murnar saukar bako ita kuma Ummu Sulaym tace ba ta da wani abu da take tace ya Rasulullah kowa ya zo ya kawo ta gaisuwa to ni ga dana nan Anas je maka hidima sai kira shi a tasbirin sa tace ga dana nan Unaisu je maka hidima tace sanan ko tace ya rasu sanan ya tace masa ya rasulullah kai masa addu'a saboda wa kuma dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa Allahumma afsir malahu wa waladahu Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita ƴaƴansa a riwayar Bukhari kuma Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu fi Allah ka azurta shi da dukiya ka azurta shi da ƴaƴa kuma ka sa masa albarka a ciki ana jira cewa daga baya yake cewa wallahi inni la zumani yace wallahi ni mai kudi daga cikin kudin da daga cikin abin da yake kawo ne sai da wanda yake cewa akwai wata gona taka da yake kiwon dabino da yake kiwon da yake noman inibi a ciki inibin kowa inibin duk wata gona a Basra to dai yake yaya a shekara amma shi nasa sau biyu yake yaya kuma a wata shekara wata yarsa take ce mata a wannan shekarar bana iya adadin waɗanda muka binne sun fito daga tsatsanka tsakanin ɗa da jika yau mutum 129 kaga albarkar addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik yace ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima shekara 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ce min me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba bai taba min tsawa ba bai taba duka na ba to sai saboda haka kin ɗan gida ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka yake danta da ilimi wanda waɗansu daga cikin sahabbai ba su samu ba yana da cikin malaman sahabbai kaga shine ya ruwaito cewa a ranar da aka tafi Hajjatul Wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da iyalansa su tara baki daya da wanka daya ba abin da ya san ya shi kiyaye wannan ilimin illa ya kasance ɗan gida to wannan dina daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki da ya hore waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da za su ɗauko ilimi su yaɗa shi ga al'umma wanda ba lalle ya zama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa ba amma da yake Allah ya alƙawarin zai kare addinin sai ya shirya hanyoyi da addinin zai zama to an yaɗa shi an san duk wani abu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka Anas ibn Malik ya rayu a Madina bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya tura shi Basra a sayyidina Abubakar shi ya tura shi Basra tun zamanin sayyidina Abubakar ya je Basra ya zauna a can ya rayu a can ya rasu shine karshen sahabbai da ya rasu a Basra ya rasu a shekara ta 93 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutane da Allah ya bayyana da Allah ya tabbata da Allah ya bayyana wato karamomin su wata ran a mai kula da gonarsa lambunka ya zo yace lambunka fa ba ruwa zai je kashe yace haka ne yace haka ne sai tashi ya dauki mayafinsa ya fita ya je sallar raka'a biyu daga hannunsa ya roki Allah yana sauke hannunsa sai ga girgije ya taho aka yi ruwa bayan an gama ruwan sai ana zai je ka duba ina iyakar ruwan yace ya ketare gonar ka dan kadan gonar ka kawai ake ma ruwan wannan kissa ce da Imam Az-Zahabi yake cewa an roƙe ta da isnadi guda biyu ko ne daga cikin su ingantacce ne to raka wannan yana daga cikin abubuwan da ya bayyana na karamar wannan hadini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiyaye sunnarsa ya isar da ita ga al'umma ya rawaito hadisi wajen 2286 yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna tasbiyat as-saff min tamam as-salah domin tsayar da sahu yana daga cikin cika sallah haka ana jirwaito wannan hadisi min tamam as-salah imam al-bukhari ya ruwaito shi da lafazin min iqamati as-salah fa inna tasbiyat as-saff min iqamati as-salah wa riwayar min husni as-salah ya mai imam wa fi riwayat al-bukhari riwayar imam al-bukhari fa inna tasbiyat as-suquf min iqamati as-salah sayar da sahu yana daga cikin tsayi da sallah wato tsayi da sallah nan da Allah yake ayi a cikin al-qur'ani wa aqimus salah to ba za a yi ta cike ba za a yi duwan nan umarni na Allah madaukakin sarki ba sai an cika sahu wato duk wanda yayi sallah mutane duk mutanen da suke sallah amma ba su kula da tsayi da sahu ba to tsayi da sallar su tawayayya ce na kasar sashi domin domin tsayi da sahu yana daga cikin iqamatus salah dan haka idan babu tsayi da sahu iqamatus salah bai cika ba tsayi da sallah bai cika ba to amma cikan da ake nufi ba cika ce wanda yake idan ba wai ana nufin kan cewa idan babu ita babu iqamatus salah bil kulliya ba akwai iqamatus salah amma sai dai tana da nuksani wa anhu har wayo daga Anas ibn Malik qala yace uqimatus salah an tsayda sallah an iqamat sallah fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi wajhihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskance mu da fuskarsa fa qala aqimu sufufakum ku tsayar da sahunku wa tarasu ku haɗe da juna fa inni arakum min wara'i dhahri domin ni ina ganin ku ta bayana ta bayan bayana salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan gani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu gani ne na haƙiƙa haƙiƙatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani daga cikin alamun nubuwa shi yasa imamu bukhari ya kawo hadisin wannan hadisin amma na riwayar abu huraira ya kawo shi a cikin babu alamin nubuwa babu mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin muwatta hadisin abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ara'aytukum qiblati hadhihi فإني والله أرى خشوعكم فإني والله لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم من وراء ظهري يتي كنا جن wannan makamin na wannan kiblar da na tsaya nake a wajenka wato inda yake tsayawa ya sallah mihrabin sa yace to wallahi khushu'in ku a cikin sallah da ruku'un ku da kuke yi baya ku ya gare ni ina ganin ku ta bayana waya da cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa har za a tsaya da sallah dan ya zaman to kan cewa sahabbai su nutsu su kara takwa akan takawarsu tunda dai ai sun san cewa Allah yana in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin su ai Allah yana ganin su to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su wannan ya tunatar da su wannan cewa shi ma kansa yana ganin su saboda haka idan ba mutum da yi ruku'u yanda ya kamata ba ko bai yi khushu'i yanda ya kamata ba da sujada yanda ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa ai ya kamata duk kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke san annabi sallallahu alaihi wasallam suke bada kansu dan shi to wannan ya wannan wato hanya ce da za ta sanya su su kai ya zuwa ga kyautata wannan umarni na daidaita sahu رواه البخاري بلفظه امام البخاري يريتو شي ده wannan lafazi wa muslim bi ma'nahu imam muslim yuritu ma'nasa wa fi riwayatin lil bukhari aw ta riwayatin imam al bukhari wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi tayin ya kasance yana hade kafadarsa da kafadar dan uwansa da kafarsa kuma da kafar dan uwansa wato a hade kafafu da kuma kafada da kafada domin da haka ne sau din zai hadu amma ba wai ana nufin mutun ya karkatar da kafar ba kamar yadda waɗansu suke suna so wai sai shi abin nan alka'ab idan sau din ya hade da wani idan sau din to ai ya danganta da wanda yake gefanka idan wanda yake gefanka mai katon jiki ne mai fadin kirji ne fadin kirjin nasa zai sa ya zamanto cewa ba zai yiwu ba a ce ka hade wato idan sawunka da nasu idan sawun sai in ka karkace da kafarka in kuma karkace da kafarka ba ta kallon kibla ka saba sunna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yastabdilu bi asabi'i yadayhi wa rijlihi alqibla yana fuskantar da in yatsun hannunsa da kafarsa yana fuskantar da su al-qibla. Haka aka ce ai, amma an ga karkatar wai dan sai wannan sai al-qadam ya sai wannan al-ka'ab ya haɗe da ka'ab, to zaka saba wata sunna. Saboda haka abin al-maqsud shine al-qadam, wato kafafun su haɗe. Kar a bar al-furja, kar a bar wato kafa tsakanin mutum da mutum, ko mai kuɗi ne, ko sarki ne, ko malami ne, wanda kuma ke gefansa almajiri ne ko talaka ne, a haɗi tare. Ba kamar yadda waɗansu jahilai za a ga sun yi ba, don su farare ne, farar fata ne, in sun yi sahu da baƙin fata ya haɗe sahu tare da su sai su ture ƙafa saboda jahilci. To haka sahabbai su suka yi, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Wa ali Nu'man ibn Bashir, daga Nu'man ibn Bashir, Nu'man ibn Bashir al-Ansari, ɗaya daga cikin yaran sahabbai, an haife shi shekara biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka yaro ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekararsa takwas, amma duk da haka ana kirga shi a cikin sahabbai domin ya kiyaye sunna ga hadisi da ya kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A shi ma ya kasance a tare da Muawiya a Sham, daga Muawiya ya sanya shi zamanto gwamnansa a Hims, yana cikin Hims ɗin lokacin da Abdullahi ibn Zubair ya zo ya nemi a yi masa mubaya'a, ya umarni mutane su yi masa mubaya'a. To saboda kuma 'yan Sham suna abin nan a sun ɗauki Abdullahi ibn Zubair fariji ne, ya fita daga da'ar a sarakunan Banu Umayya, sai suka waɗansu suka je suka kashe Nu'man ibn Bashir. Saboda haka mutuwar shahada yi. Yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, la tusawwuna sufufakum qawla yukhalifanna Allah bayna wujuhikum. Wallahi lalle ku tsayar da sawunku a cikin sallah, ko kuma wallahi Allah zai saba tsakanin fuskokinku. La yukhalifanna Allah bayna awla yukhalifanna Allah bayna wujuhikum, la yukhalifanna, haka ya kamata ko da fataha akan fata. Saboda fi'ilul mudari' idan ya haɗu da nuru tawfiq binayi ake masa yubna alal fath, wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inafin kayaruna manfuti. Saboda haka la yukhalifanna yake, Allah zai saba tsakanin fuskokinku. Fuska a nan haka ya zo, wato me ye ma'anar saba fuskoki? Ma'ana na kanta ringa kallon gabas kuma tana kallon arewa, kamar yadda Allah ya yi ma Yahudawa narko, ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natnisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Wato amma yadda kiyaya ta dawo gaba, fuska ta koma baya. Wannan wa'id din, wannan narkon azaban, shine abin da ya sa waɗansu malamai suke ganin cewa cika sau sai da sauran sallah da daidaita shi wajibi ne, tunda ba a yin narko sai akan wace akan ba a narkon azaba sai akan barin wajibi. Tunda Allah ya yi wannan narko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan narko na azaba, to ya nuna cewar kenan a tsayi da sau a cikin sallah da daidaita shi wajibi ne, wanda yake shine a ra'ayin Imam Bukhari. Duk da shi Imam Bukhari ya yi istidlali da maganar Anas, wata ran da ya zo Madina aka yi tambayar Anas ibn Malik, yaya me kake gani har yanzu muna kan al'amarin farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa a kai? Yake cewa ba abin da nake inkari na abin da kuke irin rashin daidaita sau. To Imam Bukhari ya tabbata shi ya kawo wajen hukuncin wajen babin da yake cewa babu ismu mallam a mallam sawu sab, babu laifin wanda bai yi a daidaita sau ba. Kage yake laifi, to sai ya kafa hujja da hadisin da wannan Anas, da wannan magana ta Anas ibn Malik cewa ina inkarin rashin daidaita sau. To inkari zai iya zamantowa akan munkari, zai iya zamantowa akan haramu, zai iya zamantowa akan makruhi. Amma wannan hadisin shine malamai suka ce da Imam Bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin na Nu'man ibn Bashir, to wannan sai ya zamanto zahiri. kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. A wata riwayar an ce la yuhalifannallahu baina qulubikum, ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatanku. Saboda haka sai wata su malamai suka tafi akan cewa za a fassara wannan riwayar da wanda yake wannan shine sahih. Abinda ake nufi da yuhalifannallahu baina wujuhikum ay baina qulubikum, saboda sauran riwayoyi da suka zo. To amma wannan yaya annabi ya ce wajhu, kai kuma zaka ce qalbi? Sai saboda alwajhu din tana zuwa da ma'anan qalbi. Wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati, na fuskantar da fuskata. Abinda ake nufi, na tsaida zuciyata akan tauhid. Domin in ka tsaida fuskarka a waje, to zuciyarka akan wata tsaya ta nuna kan cewa ga azumarka, ga iradarka. To saboda haka abinda ake nufi anan, Allah zai saba tsakanin zuka, zai saba fuskoki, zai saba a tsakanin fuskokinku, zai saba tsakanin zukatanku, ya zama to ba za ku taɓa haɗewa a kan san abu guda ɗaya ba. Shi ma dai narkon azaba ne. Wa fi riwayatin li Muslim, a wata riwaya ta Imam Muslim, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusawwi sufufana, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daidaita sahunmu, hatta ka annama yusawwi biha alqidah, kamar yanda yake dai, kamar yanda mai yin kibiya yake daidaita karan da ake sa abin nan a ba ta mata ba shine ba kwari kwari ba shine da ake fada mashin, yawa, kamar yanda ake daidaita karan da ake tsora da ake sa mashin akai. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake daidaita sawun, ka san abin da ake so akan kibiya ta zama to mai kakkiya, ko ba ta karkace ba. To wanda yake yin kibiya haka zai samu ya ta gyara abin nan karar, yana miƙar da shi, yana shafa shi, yana yi masa dukkan abin da zai sanya shi ya miƙe. To yayi haka ya sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaukan lokaci wajen daidaita sau, kamar yanda mai yin kibiya yake yi, to haka shi ma yake ƙoƙari ya daidaita don sauni ya zama to mai kakkiya. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, har sai idan ya sai da ya fuskanci cewa mun fahimci wannan daga gare shi, sun mafara da yawman, sai ya fito. Wato ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa sahabbai sun fahimci daidaita sahu, su da kansu suna yi, sai zama to kuma bato ba sai ya bi su yana daidaita sahu nasu kafaɗa da kafaɗa ba, sai dai ya ringa ce musu sawu sufufakum, ya faɗa har sau uku kamar yadda ya zo a hadisin Abi Dawud. Wato har sai da ya ga cewa mun fahimci wannan daga gare shi, sun mafara da yawman, sai wata ran ya fito. Hatta kada yukabbir, sai ya tsaya har sai da ya kusa yi sallah ya kabbara. Kada yukabbir bai ce kada an yukabbir ba, ka'idar kada kenan a Larabci. Karka kawo an bayanta, sabanin asa ku fita kawo an asa an ta an yakunu khairan minhu, amma kada ita ba a kawo an. Hatta kada yukabbir, har sai da ya kusa yi kabbara. Ra'a rajulan badiyan sadrahu min as-sadr, sai ya ga wani mutum kirjinsa ya bayyana daga cikin sau, wato ya yi gaba da kirjinsa. Faƙal, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibadallah, ya bayin Allah, da tasawwunna sufufakum, wallahi ku daidai tasawwunku, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, ko kuma wallahi Allah zai saba tsakanin fuskokinku. Kaga irin karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai ce kai kaza ba, sai ce ibadallah, kamar yadda yake al'adarsa ma babu afuwa ne. In an yi kuskure sai ya magana ta kowa da kowa, don kowa ya shiga taifayinsa, don kar ya kunyata wani ya tozarta shi. Wannan yana daga cikin karamu nafsin nabi sallallahu alaihi wasallam, da kyakkyawan uslubinsa wajen umarni, da kyakkyawa da hani da mummuna, wanda ya kamata lallai mu koyi da shi. Kar ka rinka sakamakon kana da gaskiya, karfin gaskiyar dole a karɓan, ko a wakulin haƙƙun yin rabikun fa mai sha'a fal yumin wa mai sha'a fal yakfur. Ai, an ce duk da haka ma kuma faƙula lahu ƙaulan layyina, kuma an ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhidati hasana, ka bi kyakkyawan uslubi. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ka ga gashi dai ya ga wanda ya laifin mutum ɗaya ne, amma sai ya ji ya ibadallah, ya bayin Allah, sannan ya mai da istiqamar da kowa. To shi ma kuma tun da yana cikin bayin Allah, ko mai hankali ne, ka ga sai ya fahimci abin da ake nufi. Wa an al-Bara ibn Azib, daga Bara ibn Azib, wannan hadisi na 1097 kenan. Daga Bara ibn Azib, al-Bara ibn Azib yana daga cikin al-Ansar, shi ma yana daga cikin sigarar sahaba, yana daga cikin yaran sahabbai, kuma yana daga cikin manyan malaman sahabbai da suka zauna a Kufa. Ilimin Kufa ilimin kufa yana ɗaya daga cikin wanda suka yada ilimin sunna a kufa dama wanda suka yada ilimin sunna a kufa a cikin sahabbai sayyidina ali da abdullahi ibn mas'ud da abu musa al-ash'ari daga wanda shi daga baya yake sai kuma al-bara ibn azib yaro ne shi ma da yakin yana daga cikin wanda aka zo da shi wajen yakin uhud manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin shekara 13 manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana ta kallon sa uban sa yace ya rasulullah innahu abdul izam yace kai ya da kumari ya rasulullah ne kumari ne dubi kashin sa cikakke ne wato me gwadin gaba ne uba yana so dan sa shi ma yace yaje yace jihadi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya tsaya kallon sa yace a koma to raka da jiya kin hudu amma ya je yakin khandaq ya daga cikin fuqaha ussahaba kamar yanda Imam Zahabi ya ambata ya mutu a shekara 72 bayan hijira hadisan sa ba su da yawa hadisan sa 355 kawai ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ma Allah ya tada shi qalu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saf min nahiyatin ila nahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kutsawa tsakanin sau daga gefe ɗaya zuwa gefe ɗaya wato aka jira kabin sau bayan sau yamsahu sudurana yana shafa kirazanmu wa manakibana da kafadunmu wa yaqulu yana cewa la ta'talifu fa ta'talifa qulubukum kada ku saba sai zukatan ku saba wa kana yaqulu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufi al-awwal allah da malaikunsa suna yin salati ga sahun ga sahu na farko ga sahun farko sannan na biyu ne dan in sahu ne sahun huna wannan hausa ba nan wannan sahu sahu na farko wato allah yana allah da malaikunsa suna salati ma'anar salatin allah shine rahama wato keɓantacciya salatin mala'iku kuma shine addu'a Allah ya wannan rahama to Allah yana salati yana yin rahama ko mala'iku suna ce masa ya Allah kai saboda ka ce kare ni ga wanda suke a sahun farko al-awwal shine na farko sannan na biyu wa haka da dan haka wanda yake so ya samu wannan salati na Allah da na mala'iku sai ya zama cikin wanda za su je masallaci da wuri su tsaya a cikin sahun farko رواه ابو داود باسناد حسن ابو داود يروي عن حديثه باسناد كيكاوا وعن ابن عمر دغ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب يا دغ كين شي ما سمارون صحابه يا مسلم تتن ا مكه كين ينا دن كنكن ياو suka hijira tare da mahaifinsa da aka zo yakin Uhud shi ma ba barshi ba ba barshi yaje ba sai a yakin Khandaq yana daga cikin manya-manyan sahabbai imam malik yana cewa shugabancin addini a madina bayan sayyidina umar ya koma wajen zaid bin sabit bayan zaid bin sabit sai ya koma wajen abdullahi ibn umar yayi shekara 60 yana fatawa a madina a rayuwarsa shekara 60 yana fatawa bayan sayyidina ali yana daga cikin wanda ake ganin yafi kowa cancanta da khilafa kuma har ma an ce za a yi masa mubaya yace idan dai har saboda ayyun mubaya in dai har doye dan abanin mulki mutum ɗaya zai rasa ransa to wallahi ba na so kaji wanda suke wance kali da duniyar ba wanda za su ce a dan dai kawai dan kashe mutane ɗan ɗaruruwa daga baya kuma komai hankali ya zauna ba komai a yi ai murdiya a yadda za a yi dan a samu mulkin a ce to amma fa za fa a yi rigima za a kashe mutane a dan dai kawai dan kashe ɗan ɗaruruwan mutane daga baya za a manta shikenan to shi ce mutum ɗaya in za a kashe baya so abdullahi ibn umar ya kasance mai yawan bin sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam hatta nafi'i yake cewa mun kasance muna ji masa tsoron ma kar ya samu tabin hankali saboda yadda yake yawan bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a fita daga masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kofar mukyali ba mata ita mana sai da Abdullahi ibn Urwa bai sake shiga ta wannan kofar ba wata kila ba an zai mata ma sun daina bi ta wannan kofar daga baya saboda an canza inda matan su amma kawai dan wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mukyali ba mata wannan kofar ma shikenan bai sake shiga ta wannan kofar ba ko fita ta cikin haka ya kasance mai yawan bi ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya masa kyau, Allah ya masa baye-baye iri-iri. Daga cikin abin da Allah ya masa, Allah ya sanya shi mai karfin sha'awa ne, yana cewa ina ganin ba wanda Allah ya bashi karfin sha'awar jima'i a cikin wannan al'umma kamar sa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance in ya zo bude bakin yana azumi, zai sadu da ɗaya daga cikin kwaimunsa ne kafin ma ya ci abinci, da shi zai karya azumi. Haka Allah ya yi shi da wannan halitta ne. Yana daga cikin kuma masu yawan ibada a cikin sahabbai. Idan ya rasa sallar isha a cikin jama'a, wani abu ya sanya shi bai samu sallar isha a cikin jam'i ba, to ba zai bacci ba cikin rannan daren, kwana zai yana sallah. Tunda an ce wanda ya samu sallar isha a cikin jama'a kamar ya yi tsayuwar rabin dare, to shi sai raya dukkan daren yana tsayuwa tunda bai samu sallar isha a cikin jama'a ba. Kaga masu gaskiya da Allah sun suka ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya faɗa ta gaske suke, sun ɗauke shi, sun yi imani da shi. Ba wai ka sai dai kawai mu ji dai mu ce mu girgiza kai mu tsaye. To irin waɗannan wato amfanin karanta labarukan waɗannan don mu ga yanda wanda a aikace suke rayuwar musulunci, yanda a aikace suka karɓi reno na annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka in muna karanta sunna ɗin nan, abin da ya kamata mu rinka kwaɗayi Allah ya mana kenan. Muwa mu karɓi wannan reno mu zamanto kwatankwacin, mu zamanto in ba mu zamanto kamar su ba. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami tafalahu. To zama mu yi koyi da su in ba mu zamanto kamar su ba, ba za mu taɓa zamantowa tamkar su ba, amma mu koyi koya. Abdullahi ibn Umar ya rasu a shekara 74 bayan hijira, yana ɗan shekara 84. Kafin ya mutu sai da ya ƴanta bawa ɗaya bayan ɗaya har guda 1,000. Bayan da ya ƴanta ya ce bai taɓa zagin bawansa ba, sai wata ran ya zagi ɗaya daga cikin bayansa, yana zagin sa kusa ya ƴantar da shi, shi ne kaɗai wanda ya taɓa zagi. Wato abin nan ya kamata wanda ɗalibai ku je karanta labarin rayuwarsa a cikin Siyar Alamin Nubala ko a Sabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad. Akwai abin da zai zaburar da mutum ga abin nan, ga aiki ya daɗa ƙara ƙarfafa shi wajen abin nan a bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi ibn Umar yace qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqimus sufuf, ku tsayar da sahunku wa hadu bainal manakib, ku daidaita tsakanin kafadunku, wa suddul khalal, ku toshe wata kafa a cikin sahu, walinu bi aidi ikhwanikum, ku zamanto masu sauki kafada ga hannuwan ƴan uwanku. Wato idan an zo an taba ka, ka dan buda wani ya shige ya cika sahu, to karka kangare, karka daga kafadar, ka zamanto kafadar zaka ta yi laushi sai ka matsa domin ya shiga. Waɗansu ba sa so ga fili an bari a cikin sahu, wai ya dan matsa dan a zo a shiga a cika sahu, amma sai ya rinka ganin kanta zaka matsa masa ne. To manzon Allah ya hana wani, ya ce walinu bi aidi ikhwanikum, idan an taba kafadarka kan ka dan buda a shiga a cika sahu, to ka abin nan ka sassauta ka buda din. Wala tadaru furujatin lishaytan, kada ku bar kafa ga shaytan. Wa man wasala saffan wasalahu Allah, wanda ya sadar da sahu ya hada shi, Allah ya sadar da shi. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, wanda ya yanke sahu Allah ya yanke shi. Ya mutum zai sadar da sahu shine ka ga wato kafa a cikin sahu ka je ka cike ta. Ya mutum zai yanke shine ka hana wani ya zo ya cike wannan sahu. Ka hana mutum ya cike wannan sahu. Ko kuma an zo an yi sahu da kai ka rinka ganin wai an matsa maka. An zo an yi sahu da kai wanda abin nan kai ko bai dace ya zama duka zo an cakura da kai ba, sai ka ja baya ka fita daga cikin sahun, gashi nan ku je ku yi sallar a sahun na ku, ni zan koma inda zan saki. To wanda ya haka ka tuna da wannan abin da Annabi ya ce, man qata'a saffan qata'a Allah, wanda ya haka Allah ya yi. Abinda akwai wanda daga cikin malamai abin nan da Allah ya yi kun san Allah ya kiyaye mu fitina, Allah ya tsare mu daga fitina. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a, wanda Allah ya yi fitine shi ba yadda zaka yi shi. Allah ya fitine shi kuma fitinar sa girman kai, yana da misalan tsafta ne da girman kai da jin kai. Naka baya zuwa sallar jama'a, ita za ya je sau tare da talakawa,
ba zai kuma wai mai kudi bane, a yana dai da abun hannunsa amma malami ne asali, sai daga cikin bayan abin faɗi sunansa ba. Amin, Allah ya kiyaye mu da fitina. Wannan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya nuna cewa kenan idan aka bar kafa a cikin sau, wato an bar ma shaidanu kafa ne da za su shiga, an bar ma shaidanu hanya da za su shigo cikin masallata, ana sallah suna shigowa, tunda dama shaidan sun aka kiran sallah ne yake guduwa, sannan ya dawo ya hana mutane zuwa sallah, sannan an tada ya gama sai ya gudu, daga an gama sai ya dawo ya zo ya shigo ya rinka cewa to tunan abu kaza tunan abu kaza a cikin sallar taka. To ɗaya daga cikin abin da yake sanya shi ya samu talkini ya shigo cikin masallaci ya yi abin da yake so shine idan an bar kafa a cikin sau, an bar abin nan fili tsakanin sauran mutane. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, Abu Dawud ya rawaito shi da isnadin ingantacce. Wa an Anas radiyallahu anhu, daga Anas ibn Malik Allah ya yarda shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, rusu sufufakum, ku kafa sawunku, ku kafa sawunku wato ku haɗe da juna a cikin sawunku ya kafu, wa qaribu bainaha, ku kusantar da tsakaninku da tsakanin sawun, wato tsakanin sawu na ɗaya da sawu na biyu, kar ya zamanto an nisanta shi, a kusantar da shi, a kusantar da juna, wa hadu bil a'naq, ku daidaita tsakanin wuyayyuwanku, kar wani wuyan yayi baya wani wuyan yayi gaba, fa wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina yake hannunsa, inni la ara shaytan yadkhulu min khalal as-saf, ina ganin shaytan yana shiga ta tsakanin kafar da ke cikin sawu, ka annaha al-hadab, kamar yan kananan awakai ne, al-hadab wani wato abin nan awaki ne kanana bakaki da ake samun su a kasar Yaman, kananan awaki ne da suke abin nan kuma bakaki, yace haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ina ganin sa shaytan din dan abu ya tace, yace ka annaha, bayan da yace shaytan nan kuma sai yace ka annaha, ai jinsin shi shaytan din shi da mutanen dan ba daire yake zuwa ba, da shi da zuriyarsa ne suke shigo, yace yana ganin su suna kekketa tsakanin sau, kamar ɗan awaki ƙanana ne suke shiga daga sun ga wata furja a cikin sau sai su shiga wajen. Hadithun sahih, rawahu Abu Dawud bi isnadin ala sharti Muslim, Imam Abu Dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce a bisa sharadin Imam Muslim. Wal hadaf bi ha'il muhmala wa zalil mu'jama, ha zal maftuhataini hadaf thumma fa'un, bai makan ba hadaf ba, al hadaf ba ta in kai sukuni to shi kuma shine jifa, shine jifa da fakuwa, amma in kai ta da fataha to sai ta zamanto ita ce wannan wato awaki kenan. وهي غنم سود صغار تكون باليمن, awaki ne bakake kanana da suke da suke a kasar Yaman. Wa anhu, daga Anas ibn Malik dai wannan wato hadisi na 1100 kenan, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, atimmu as-saffal muqaddam, ku cika sawun gaba, ثم الذي يليه سنوان ديكي بنسا نبيوكينا, فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر, دواني توايا دزاء ساوي لما انتو اصوان كرشي واتو كفارة تساوان فرقو اتكاشي كر كفارة سيدة كفا ساوو نبيو حس يكون تبتر انتك ساوو نبيو سنوان كذوكو تك ساوو نبيو. وانا كاجا امرنيني اتيا مانا جبايكي مثلا تا ba sai an kirawo wani yazo yana yin haka ba, amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tada sallah sai yayi haka, har sai da ya ga tukunan mutane sun fahimta an saba da yin haka, sannan kuma sai ya zama tukan cewa ya wadata da faɗa kawai. Amma waɗansu wurare, waɗansu masallatan za a ga suna haka, a waɗansu ƙasashen za a ga akwai wanda suke sawa abin nan, ƴan agajin su masu gadin masallaci ba sa shiga cikin sallah sai sun ga tukuna, sai wajen sarraka a ƙarshe za su zo su shiga, sannan su abinda suke idan ka zo ka zo za ka buɗe wani sabon sau sai su tura ka sai a jeka cika wancan sau, sai sau farko ya cika sannan a fara na biyu sannan na uku wa haka za, in wani sau bai cika ba to ya zamanto na ƙarshe ne, amma kai ya zamanto sau farko bai cika ba an ji an fara sau na biyu, daga wannan duk addinin mu ne amma mun ku duba da Allah ɗan wa inda ake tozarta wannan ka'ida a cikin masallatin abun kunya ma ka samu hadda waɗansu masallatai na ahlus sunna masallatan gargajiya dama babu abin nan wannan abu ne wanda yake haddith wala haraj wannan abin saboda abin nan ana ganin ma kafaita ce ma ai karkata shi gaje zuwa ga ka shiga cikin sau kai sallah inda kake zaune sau ya zo ya same ka wa na Aisha radiyallahu anha daga Aisha ummul mu'minin Aisha ummul mu'minin mun kanta tarjuma ta hadisin da ya gabata qalat tace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف الله ده ملائكته suna yin salati ga gefan dama na sau ga gefan dama na sau Allah suna wato kenan gefan dama yafi gefan hagu amma wannan hadisin bai inganta ba رواه ابو داود باسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه ابو داود يرويتوشي ده وان يرويتوشي ده اسنادي اوجه امام النووي يتي انغانتاتشي ني على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه اكو متومن ده يكي اني ساباني وجه cewa amintacce ne ko ba amintacce ba kuma akan sa ne aka samu rikicin wato isnadi ba za ka dan kawai kaga mutanen da ke cikin sa irin mutanen da imam muslim yake ruwaito hadisi ne daga wajen su to ba lalle bane ya zama to ala sharfi imam muslim dan ta iya yuwa akwai wata illa koyayya wanda imam muslim jidda yake ya abunta da wayannan mutanen amma saboda wannan illa ba zai fitar da hadisin ba ko ba za a ce ingantacce ne a wajen sa ba kamar yadda wannan hadisin yake kuskure rawin yayi Muawiyah ibn Hisham kuskure asalin hadisin shine inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-saf Allah da malaikunsa suna salati ga waɗanda suke sadar da sahu Allah yana da mala'iku suna salati ga waɗanda suke sadar da sahu wato in ya yanke su zo su in sun samu wata kafa a cikin sahu zo su shiga kaga sun sadar da sahu ke ko kuma wanda su za su tsaya su tabbatar da an tsaye da sahu din shi ma wannan ba su abin nan ba su sadar da sahu to su Allah shine nassin hadisi to sai wanda ga cikin masu riwaya ya kuskure sai yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf sai ruwaito shi haka bisa kuskure bayan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba to da ka wannan hadisin kuskure hadisi ne da'if kuma wannan riwayar bata inganta ba ba wannan hadisi akwai falala a cikin sahun a cikin gefan dama na sahu amma bai tabbata ba da wannan hadisi bai tabbata ba da wannan hadisi gashi nan shine zai kawo mana hadisi na biyu wanda hadisin da ya tabbatar da wannan shine hadisi na 1102 wa anil bara radiyallahu anhu daga bara ibn azib Allah ya jaddada shi qal yace kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahbabna an nakuna an yamini yace mun kasance idan muka yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mukan so mu zamanto a gefan daman sa yuqbilu alaina biwajhihi dan ya fuskance mu da fuskarsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sallama galiban yana fuskantar gefan dama na'am kamar yadda ibn rajab ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in ya sallama yana tsayawa inda yake ba ma ya tiyo ba amma mafi yawan abin da yake yi bayan in ya dan jira ka dan gurgudan yanda mata za su tashi su fita to sai ya juyo ta gefan dama ya fuskanci sahabban sa ta gefan dama ko kuma ya juyo ga baki ita gefan dama din ya fuskance su kaɗan daga cikin juyowar sa ne yake zaman tuwa ta gefen hagu amma mafi yawan yadda yake juyowa ya fuskanci sahabbai ta gefen dama ne to sahabbai suna so su zaman tuwa a gefen dama don me don in yi juyo ya gano wannan shi ne dalilin su ba wai don ya ce Allah yana salati ga wanda suke a gefen hagu shi yasa imam malik da aka tambaye shi mutum gefen dama na liman ya fi ko gefen hagu yace ko ina ka samu duk ka shiga babu wani takallufi amma da bar imamu shafi'i da waɗansu daga cikin malamai suna ganin a fara daga gefen dama tare da cewa tsakiyar liman shi ake so a fara daga gare shi to in a fara daga tsakiyar liman din in ka zo ka ga wuri a gefen dama ka ga wuri a gefen hagu to ka je ta dama din mata bar imamu shafi'i kenan imam malik ya ce anta bil khiyar kowanne kai daidai ne tunda ba wani abu da ya zo daga cikin salaf ingantacce wanda ya nuna akan wannan sai dai wannan riwaya ta bara ibn azib wanda sun kasance suna son tsayawa a gefen dama
saboda an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fus ya juyo da fuskar sa su ganshi ya gansu. Fa sami'tuhu yaqul, yace sai naji shi yana fada, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana cewa rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadaka aw tajma'u ibadaka, Allah ka tsirar da ni daga azabaka ranar da kake tayar da bayinka. Wato yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallama daga sallah ina yin wannan addu'a. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. To da kaga wannan mai daga cikin azkar din bayan sallah, duk da yake ba zikiri ne wanda ya shahara ba, amma gashi ya tabbata daga riwayar Bara ibn Azib kuma da isnadi ingantacce a cikin Sahih Muslim. Hadisi na 1103 an Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga Abu Hurairah Allah ya tada shi, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasitul imam wa suddul khalal, ku tsakai ku zamanto a tsakiyar liman, ku zamanto wato a tsakiyar inda liman yake, wa suddul khalal kuma ku cika kafa ta sahu, wato ku toshe kafar sahu, ku cike sahu kenan. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, amma hadisin shi ba bai inganta ba, wannan hadisin bai inganta ba saboda illar sa jahala. Akwai kamar yadda ya faɗa a cikin nan sharhin Yahya ibn Bishr ibn Khallat da uwarsa Amatul Wahid, sunanta Amatul Wahid, kamar yadda ake da Abdul Wahid, ita kuma sunanta Amatul Wahid. To majhula ce, ba a santa da daukan ilimi, ba a santa malamai ba su santa da ilimi ba, da wannan hadisin kawai aka santa shi ne kadai wanda ta ruwaito. To idan mutum wanda yake ba a san shi da ruwayar ilimi ba, ba a san shi ya ruwaito hadisai ba, sai kawai aka ji shi ya ruwaito wani hadisi, kuma wannan hadisin ya kunshi abinda ba wanda ya taba faɗa shi, to malamai hadisi ba sa karɓan wani. Kaga ba wani hadisi da yace in an tashi tsayawa a sallah a tsaya daidai tsakiyar inda liman yake, daga nan ake fara sau, ba wani hadisi da ya faɗa an banda wannan. To kuma ya zama to cewa shi wanda ya rawaito hadisin ba a san shi, ba a san shi da wata riwaya ba sai wannan riwaya, saboda haka ba a karɓan sa. An fahimta? Kun ga tsakanin malaman hadisi, ba wai kawai dan kawai ka samu isnadi shikenan an karɓa ba, a'a, shi yasa dan ita wannan wanda suke bayanin waɗanda ba a yarda da waɗanda wato ake suke da rauni wajen riwayar, kamar littafin Mizanul I'tidal da ya kawo wannan Amatul Wahid din, sai kawai ita ce wadda ta rawaito hadisin ta wasfatu abin wasfatul imam, wato wannan ma hadisin shine ya sanar da shine ya bayyanar da ita ga mutane har aka santa. To tunda ku ba ta taɓa riwayar ilimi ba, sai wannan hadisin kawai ba za a karɓi riwayar ta ba. Lokaci ya ƙure, ko za mu yi ƙara hadisai guda to me ake nufi da safful awwal? As-safful awwal abin da ake nufi da shi shine sawun da yake daga liman sai shi, ko da akwai wani abu a tsakani. Alal misali, za ka samu wani sahu ɗin, sahun farko sai ya zo ya haɗu da mimbari, ko sai a gefen daman mimbarin sai ya zama to an ci gaba da shi, to har wancan inda aka ci gaba da mimbarin shi ma sahun farko ne. Ko kuma kamar waɗansu masallatai da ake yi masarakuna a ɗaki, kamar masallacin Shehu a Maiduguri, akwai inda Shehu yake zama, an kange shi. Da masallatan da akwai su, suna ake ce ma al-maqsura, kaga an yi daki wanda khalifofi za su zauna saboda tsari. Sun yi wannan abin nan, wani ya daga cikin abubuwa wanda suke bid'a, wanda ba su tabbata ba a cikin, wanda ba su da asali a cikin sunna. To ko da akwai irin wannan dakin, ya tsaya wato ya keta sahu din, to gefen dama da gefen hagu na wannan sahun shi ne as-saful awwal. An fahimta? Ba wai sharaɗin sa ya zamanto sajaddan sahu ne tun daga farkon sa har ƙarshen sa ba, a'a, ko da wani abu ya raba shi biyu, to ɗaya gefen shi ma yana daga cikin as-saful awwal. Wannan ya nuna mana muhimmancin wato rige-rige wajen aikin ibada. Abin da ya kamata musulmi mu kasance kenan, mu rayar da masallatai, domin Allah ne kadai ya san irin alkhairin da ke kwarara a cikin masallatan nan. Allah ne kadai ya san irin abubuwan da suke irin baya-bayan da yake yi da zuwan mala'iku da saukarsu da suke yi, da kuma abin da yake ba yadda za a yi mu taɓa sanin sa sai ranar alkiyama. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa ba mu sani bane ba, da mun sani da ba haka al'amarin zai kasance ba. To yanzu mun zo mun ɗan san wani abu daga cikin wannan gaibi wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka abin nema a gare mu shine, wato ko da mutum baka zamanto hamsu salawat ba,
ka zamanto wanda zaka kiyaye safful awwal to amma alal aqalla kai makanka timetable kai makanka jadwali sallah nawa ce ka samu kai a cikin tawun farko a rana wannan ya zamanto shine abinda zaka rinka lissafin musabakar kai zuwa ga gafara Allah da aljanna shin kana daga cikin masu rige-rige wajen samun gafara Allah da aljanna a wannan rana sai daga cikin abin da ya sanya ka kalista fa shine sallah nawa ka samu a cikin sau nawa ka samu tawun farko a salloli guda biyar na wannan rana wannan ya zama to abin da zaka rin wannan yana daga cikin muhasaba da sayyidina Umar yake cewa ku rinka yi mukanku muhasaba tun kafin a yi muku hisabi mutum ka rinka auna kanka da wannan to idan kai in ka auna kanka ka matsa ma kanka kai mukanka kai mukanka wato bincike ne tsanani to shine ranar alkiyama sai binciken ya zama to mai sauki ko mutum ka gani ko yaushe mutum ya aikata wani abu sabo wanda da bai sani ba in yi kokarin aikata shi zai za ka gani yayin da kai aiki da shi Allah zai da ƙara buɗa maka kofar wata sunna wanda da ba ka yi yanzu za ka rinka rayuwa da ita haka kyautar Allah haka Allah madaukake sarki yake yake al'adarsa ne walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atinahum min ladunna ajran 'azima wa la'atinahum siratan mustaqima in dai kai abinda Allah madaukake sarki yake to zai da buɗa maka kofofin alkhairi wa yuridullahu alladhina ihtadaw huda haka al'adar Allah madaukake sarki yake Allah madaukakin sarki ya bamu dukkan aikin da abinda muka aiki da abinda muka karanta abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa kuma Allah ya sa ya zama to hujja a gare mu abinda muka faɗa na kuskure kuma Allah ya fi mana Allah madaukakin sarki ya bayyana mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon bin tunana mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon santata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi wa rasulihi nabiyyina muhammad
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. wannan yana tambaya yace malam naje masallaci yin sallah na hada sau da wani mutum sai ya janye kafarsa na ƙara matsawa sai ya ƙara janyewa mukai haka har sau uku da na fahimci baya so sai na kyale shi malam ina fata ban aikata laifi ba insha Allah baka aikata laifi ba amma haka zaka tsaya din ka matsar da kafar ta har ya zamanto baka fita daga cikin haddin i'tidali ba idan shi ya janye kafar ta sai fita daga cikin haddin i'tidali to shine ya janyo maka kansa sannan an yi da sallah sai kai mata bayani kan cewa ba ga abin da yasa kake ga abin da yasa kake matsar da kafar ka domin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam i'tidali ya zama ka san mutum ya bude kafarsa sosai ai ya fita daga daidaituwa a cikin sallah tunda daidaituwa a cikin abubuwan ana so mutum ya tsayawa kamar yadda ɗan sanda suke cewa a ti din nan ba ka bude kafa sosai ba kuma kamar sai ta ba to irin wannan tsayuwar idan ya zama ba ta fita daga tsayuwar da za a bude kafa da za ka yi ba za ka fita daga wannan hajjin ba to shi kenan babu laifi a sai ka ci gaba da matsar da kafa taka har sai ya zama idan ya zama dukanta ba a bar wata kafa ga wani ba in ku saboda faɗin waje ne amma yana ganin za a matsu in yana ta janye kafar tasa kana ganin wajen da zai isa to ka janyo wani ya zo ya shiga in ya zo shi ya fita daga cikin tsawon in ya fita wani ya zo ya shiga shi ya yi hasara malam dan Allah gaskiya ne akwai hadisi da yake manzon Allah yana ganin bayansa ko da a wajen sallah ban ga hadisin ba amma al-Imam Ahmad wannan Ibn Abdul Bar a cikin Tamhid ya kawo maganar Imam Ahmad da almajirinsa Abubakar al-Asra ya tambaye shi cewa kin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin gabansa kamar yadda yake ganin bayansa yace eh haka ne yana ganin gabansa kamar yadda yake ganin bayansa kamar yadda yazo a cikin hadisi haka Imam Ahmad yace sai shi amma wasu mutane suna cewa ai abinda ake nufi idan ya juya ka zama ko ya juya ta gushi ne zai ga mutane shine zai ga abinda yake bayansa yake cewa sai Imam Ahmad ya inkarin maganar inkarin sanin to amma riwayar kan cewa mutlak ne ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba da wannan riwayar da Imam Ahmad ya ishara gare ta da aka tambaye shi ita ce ban gani ba dan na ga a nafsinta amma Allah ya dan Allah ya sa na gani zan bincika mu wannan yana da muhimmanci domin akwai mutane akwai waɗansu malamai da suka ce wannan hususi wannan ganin bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya keɓanta da halin sallah ba wai mutlak ba mutlak bane a kowane hali zahirin abin da aka tambaye Imam Ahmad ko a kowane hali ya amsa da cewa haka ne to in Allah ya da abin nan zan dubo zan bibiye hadisan Allah ya da na kawo muku bayani mako mai zuwa insha Allah wannan ya tambayar menene hukuncin mace ta yi wa ta ja ƴan uwanta mata jami'in sallah babu laifi mace za ta iya jan ƴan uwanta mata jami'in sallah an ruwaito wannan daga aikin Aisha da Ummu Salama daga cikin matan sahabbai duk suna yi sai dai za ta tsaya a tsakiya ne ba za ta tsaya a tsakiyarsu ba za ta tsaya a tsakiyar sau da tana gaba su suna baya ba kamar yadda ya tabbata ɗin daga aikin waɗannan matan sahabbai sai a za su haɗe su haɗe sosai su ma sauransu ai sauransu in su kaɗai ne kamar yadda ake son maza su yi tara a cikin sauransu wato su haɗe da juna haka su ma mata haka ake so su haɗe da juna eh wannan yana daga cikin masalihul mursala idan zamani ya bashi dan an sanya hijabi tsakanin maza da mata babu laifi amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu an wakilta mutane an kyale kowa da tsoron Allah sai yi ciwonsa amma in zamani ya bashi masalihul mursala akwai abin da ake cewa masalihul mursala maslaha wanda take shari'a bata dura yadda da ita ba ko watsar da ita to ana aiki da ita domin idan ya zama to umuman zai zama to kanta ta yi hidimta ta dace da wata manufa ta shari'a daga cikin manufar shari'a shine ya tsara mutane din daga cakuduwa da mata ta hanyar kallo da sauransu to idan wannan saboda tsakin zamani aka yi da masalihul mursala ba za a ce ya zama to bid'a ba wannan yana tambayar menene hukuncin yin sallah da gilas kuma yake tsaye gane wannan tambayar in yana nufin tabaro ne gilas ya sallah da gilas a idansa babu laifi yana daga cikin tufafi kuma ba rufe ido ya ba kuma abinda aka hana mutum ya rufe bakinsa a lokacin da yake sallah amma dan ya sa wani abu dan ya sa tabaro a cikin ido babu komai wannan ya tambayar matsayin motsa dan yatsa a tahiya. Motsa dan yatsa a tahiya yana daga cikin sunna, ya tabbata daga riwayar Abdullah ibn Umar, kuma ya dauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin tahiya yana motsa hannunsa. Riwayar cewa lahu ashaddu ala shaytan min alhadida, akwai wannan abin nan a magana cewa wai ya fi tsanani da shaytan bisa wato sandan karfe, ba ba san ingancin ta ba. Wannan ya tambaya ana dora hannuwa kirji bayan ruku'i, bayan an dago daga ruku'u. Wannan jumhurin malamai sun ce ba a dorawa, amma riwaya daga Imam Ahmad ta ce ana dorawa, saboda hadisin Wail ibn Hujr cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kacin ya kasance a tsaye a cikin sallah, yana sanya hannunsa na dama akan hannunsa na hagu. Sauran jumhurin malamai kuma suka dauke shi wannan haka ta zo mutlak, ba tare da kayyadewa wani tsayawa ba, inda yana tsaye a cikin sallah. To sauran malamai kuma suka ce a'a, sai mu tafsira ta da riwayar Wail ibn Hujr da ta zo da bambancewa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara sannan ya kama hannu, sannan ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu, sannan ya daga hannunsa ya yi ruku'u, sannan ya dago daga ruku'u ya daga hannunsa, to ba sai ya sake dora hannunsa ba, sannan ya sujada. Saboda haka suka dauki kan cewa wannan mutlaq din da ya zo akan wannan sai a dauke ta a wannan riwaya da ta zo mu kayyada, wanda yake shine sahih wal ilmu indallah. Wannan kuma ya tafiya sujada da gwiwa shine daidai ko da hannu, wannan ai duk matsaloli ne wanda suke abubuwa ne wanda yake duk suna an yi rigima su an kare. Tafiya da hannu shine hadisai din wanda suka bayyana cewa tafiya da gwiwa yana daga cikin misalin alhadith al-maqlub, wala yabru kama yabruku al-ba'ir, in kada mutum ya tsuguna kamar yadda raƙumi yake tsugunawa, domin raƙumi yana kaddamar da gwiwarsa ne kafin hannunsa. To ita ko gwiwar raƙumi ai a gabansa take, a hannun gaba take ba a hannun baya ba. Saboda haka da wannan riwayar sai suka dau sai kal sai yake cewa ya kaddamar da gwiwarsa kafin hannunsa. Wannan makhluk a hadisin sai ya kalb a gare shi ne, hukun ya ce ya kaddamar da hannunsa kafin gwiwarsa, wanda ke shine sahihi. A wani yana tambayar kai da Abdullahi gidan kai kuna da dangantaka ne, naga kuna kama a ba mutum dangantaka, kai dai yankuntaka ta musulunci tsakanin da Malam Abdullah da kuma wai batun tarihi na dan dama ba musan ka ba. Insha Allah za a san ka in lokaci ya bada hali, insha Allah ku sai wannan bayani. Sai kuma bayanin wai hadisin idan lam tastahi fasna, inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwati al-ula idan lam tastahi fasna ma shi, daga cikin abinda mutane suka riska na zancen annabci wanda ya gabata shine kun baka jin kunya to ka aikata abinda ka so, wato ma'ana kunya ta isa ta zamanto maka mizani, dukkan abin da yake ba dukkan abin da yake ba za ka ji kunya ba, ka yi shi to ka yi shi, ba aibi bane in dai babu kunya. Wato in dai kai mai kunya ne, to ka je ka yi duk abin da ka so, saboda ita kunya tana daga cikin imani. To kamar inda imani yake hana mummunan aiki, haka kunya take hana mummunan aiki. Wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa tun annabawan da suka gabata su ma sun faɗi wannan matsayi na kunya. To kuma haka yake ma hatta a cikin sunna, a cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Na'am. Abin nan mutlak ne, ko ina ake jami sauran farko ya fi sauran da yake baya, ko ina ake jami, amma ba ma kamar a cikin masallaci. Sai kuma wannan akwai wanda ya tambaya cewa wai menene hukuncin in an yi da sallah a rinka waɗansu mutane sai su miƙa hannu ana gaggaisawa, ko mutane ma za su yi tasbihi amma sai ya ga wani ya zo ya miƙa hannu wai a gaisa. Wani ya ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka ƙirga shi daga cikin bidiyoyi na sallah, in an yi da sallah waɗansu ma sun sanya cewa gaisuwar khususan ce ga sallah asuba da sallah la'asa, kamar wato akwai wata falala ta daban in an gaisa da juna bayan sallah asuba da bayan sallah la'asa, wannan ta daga cikin bid'a wanda kuma mutum bai kamata ya yi ba. idan abin nan idan dai kawai wani abu ne ya sa kun ko kun hada wani bukta ba hada shi a rubutun da ba fata ba shi ba kuma zai ta a masallaci babu laifi akan wannan amma ya zama dukan cewa daga an yi sallama ko kuma daga an gama azkar din sallah sai a juya a geta da wannan a geta da wannan a geta da wannan wadansu ma hatta shi cikin a wadansu kasashen hatta shi ake layi wannan ya geta da wannan ya geta sai a sai kuma kuma ya tsaya a karshen layi sai jira na baya zo sai kowa ya geta da kowa sannan abuta da wannan wata shari'a ce daban aka kawo ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba barakallahu bihamdihi wa shukran lillahi